wadda ko da nasibinsa bai kai misali ba, aka haɗa da wata dukiyar daban nasibinsa zai kai misali, ko kuma nasiba in aka haɗa dukiyar za a fitar da zakka, amma a ciki akwai wanda ko da nasibinsa ya kai misali yana da abin da zai hana shi ya ba da zakkar saboda bashi da ake binsa wanda zai zartare nasibin abin da zai biya zakka ɗin. Saboda haka yanzu shi wannan wanda yake da kuɗaɗen marayu a hannunsa, idan sun shekara in shekara ta kewayo sai ya raba ya ga nasibin kowa, duk wanda nasibinsa ya kai nisabi to sai ya ce nasibinka a cikin wannan dukiya da uwar kuɗi da riba shine miliyan kaza, wanda miliyan kaza ɗin nan ya kai nisabin zakka, don haka ka fitar da zakka ko kuma ka bani izini a cikin dukiyar da ke hannuna in fitar maka da zakka. To wannan shine wajibin, amma ba zai ce zai fitar da zakka a maimakon su gabaki ɗaya ba. Ba a tara, wato ba a fitar da zakkar dukiya ta haɗaka, kowa zai fitar da tasa ne shi kaɗai. Wannan shine asalin asali na ka'idar fitar da zakka. An fita daga wannan asali saboda sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam dangane da dukiyar dabbobi. Dukiyar dabbobi shine aka yi mata wannan mu'amala ta daban, shine ma har Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wala yujma baina muftariqin wala yufraq baina mujtama'in khashyata sadaqa, ba a hada waɗanda suke a rabe ko a raba waɗanda suke a haɗe saboda jin tsoron fitar da zakka. To wannan ya danganci dukiyar dabbobi ne kawai, wallahu ta'ala a'lam. Na manta ban duba ba, ana yin sahur ana kiran sallah.
Ya rage dai mutane.
Ba ita bace, za ku tuna mun insha Allah, sai ku tuna mun gobe ne wata ƙila. Na'am.
A'udhu billahi minash shaitani
amin.
Bismillahir rahmanir rahim. Wa ma yastawi al-a'ma wal-basir wa adh-dhulumatu wan-nur wa وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَن فِي الْقُبُورِ إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا
Allah jalla wa ala yace wama yastawil a'ma wal basir, makaho bai dai ba daidai yake da mai gani ba, wala dhulumatu wala nur, wala dufai suke daidai da haske, wala dhillu wala harur, hakanan wala inuwa wala haske, inuwa wala inuwa wala wato kuna ba su daidai ba. وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ, rayayyu ba daidai suke da matattu ba. Yayin da Allah ta'ala ya ce innama tunziru alladhina yakhshawna rabbahum bilghayb, kai dai kadai kana yin gargadi ne ga waɗanda suke jin tsoron ubangijinsu a ɓoye kuma suke tsayar da sallah. To sai ya kuma yabi waɗanda suke cewa waɗannan su ne masu tsarkake kansu, da kuma cewa duk wanda ya tsarkake kansa ya tsarkake kansa ne domin kansa. To sai Allah maɗaukakin sarki ya yi tafsili wajen nuna kan cewa waɗannan waɗanda su ne suke karɓan gargaɗin Annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma su ne suke fa’idantuwa da gargaɗinsa, har ma aka ce yana yin gargadi ne gare su kadai yake yin gargadi domin su ne suke amfana da gargadin to sai aka bayyana bambancin su da waɗanda suke kishiyoyin su Allah ya ce wato makaho ba daidai yake da mai gani ba makaho anan su ne waɗanda suke kafirci kafiri makaho ne domin koda yana da kwakwalwa kwakwalwarsa da tunaninsa akan duniya ne kawai يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون إنسان أبن دي كشيني ظاهرين رأي والدنيا أما سمرت كماني قبر رأي واللاهرة بعد ذلك باك أمسا أكن رأي واللاهرة با مذي فارو انكتش مذي فارو جني إذن نفات نموتو ميك فاروا باين أموتو إنامتا نتشت فيها باين سموتو منينك أرشان الأمر رمسو إذن متوا تزوموسو shikenan sun riga an riga an gama rayuwar ta riga ta gama kenan me ma'anar rayuwar to ba zai taba ka amsa waɗannan ba to wanda yake makaho ba zai daidai da wanda yake mai gani ba wanda yake shi yana gani da idanunsa biyu yana ganin hakikanin rayuwar duniya kuma ya san abin da yake shine ita ce rayuwar ta dindindin rayuwar lahira walal zulumatu walan nur haka nan ma dufai ba za su daidai da haske ba dufai ma'ana shine kafirci wato na farko dai sifar mumini da kafiri na biyu kuma wato halin kafirci da wato halin imani halin kafirci ba zai daidai da halin imani ba halin kafirci shine duhu kuma an kira su dufai saboda duhun kafirci duhu ne mai yawa to kafirci ba zai daidai da imani ba kafirci wanda ya kunshi jahilci da rashin sanin Allah da kuma rashin sanin lahira da rashin jin cewar mutum za a yi masa hisabi da rashin amana da rashin wato da rashin kamewa da kaffa saboda mutum yana jin tsoron abin da zai zo ya same shi wannan ba za ka same shi ba a cikin kafirci kafirci shi duk babu wannan kafirci babu amana babu kamewa babu sanin cewa babu sanin ya kamata babu sanin cewar mutum za a yi masa hisabi za a rike shi a tambaye shi akan ayyukan da yayi ba kawai dan ya samu kyakkyawan yabo a nan duniya ba a dan ya tsira a rayuwa ta dindindin to kafirci ba zai daidai da imani ba shi ko imani halin sifar imani ita ce wato sifa ta sanin Allah ta sanin ya kamata ta sanin shari'a ta sanin wato shari'o'in dukkan annabawa da imani da dukkan annabawa da bayar da wato da girmama sha'anin Allah da da sanin iyakoki da alfarmu abubuwa masu alfarma ka rike alfarmansu to wannan duk abin da sifar wannan shine halin imani halin imani a aqida babu canfi babu tsoron abin da bai cancanci a ji tsoronsa ba babu ko mutum ya bautar da kanka ga wanda ba Allah ba ya zama to bawan san ransa ko bawan wato waɗansu ko bawan gumaka ko bawan wato wata fikira wanda waɗanda suka assasa wannan fikiran su ne za su rinka juya mutum yanda suke so duk wannan imani babu wannan a ciki to sannan Allah ta'ala ya ce walal zillu walal haru haka nan inuwa ba za ta yi daidai da ƙuna ba al harur shine wato zafi wanda yake zuwa cikin dare al-samum kuma zafi wanda yake zuwa da rana dukkan su biyun aka ce musu al-harur inuwa ba za ta daidai da zafin rana ba wannan tasirin wato imani da tasirin kafirci az-zillu shine tasirin imani wato imani inuwa ce wanda duk yayin imani ya shiga cikin inuwa domin ya shiga cikin inuwar hutu daga fitintunin rayuwa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace al'amarin mumini gwanin ban mamaki ne idan mummuna ya same shi sai ya haƙuri wannan alheri ne a gare shi idan kyakkyawa ta same shi sai ya yi godiya wannan alheri ne a gare shi wannan baya ga kowa sai ga mumini mumini kun ga yana cikin hutu daga yadda rayuwa take yana cikin hutu yayin da tsanani ya zo masa ba zai yanke kauna ba ko ya je ya kai kansa zuwa ga kisan kai ko ya kai ya shiga cikin damuwa da rashin sukuni, bal zai yi haƙuri yana jiran yayewa ya zo daga Allah, yana itiƙadin cewar nasara ba ta zuwa sai da haƙuri. To kuma tunda shi ku haƙuri yana tare da ibtila'i, yana tare da jarabawa. Haka zalika, idan kyakkyawa ta same shi, ba zai rinka takama, yana fariya, yana alfahari, yana tinƙaho da cewa iyawarsa ko ƙarfinsa ko wayewarsa ko dabararsa ko kuma sa'arsa shi ne duk ya ba shi wannan ba. Bal yana sanin cewa wannan daga Allah yake, sai ya gode ma Allah, wanda a cikin godiyar Allah ɗin nan akwai tawali'u, akwai ƙanƙan da kai, akwai cire kanka daga jin cewa kana da wani rabo na nasara, kana da wani rabo na samu, kana da wani rabo na ɗaukaka, dukkan danganta abin da Allah jalla wa'ala. To wannan shi ne halin wanda yake godiya. To wannan tasirin ba ka samun sa sai ga imani. To wannan inuwa ce, wannan inuwa ce a cikin rayuwa. Da za ka bi abubuwan da ke cikin imani na babin itiƙadi, da babin ibadu, da babin kyawawan ɗabi'u, za ka ga tabbas tasirin imani wato inuwa ce ga dukkan masu imani. Shi kuwa kafirci ƙuna ne, tsananin zafi ne ga wanda suke cikin kafirci. Wanda suke cikin kafirci suna cikin jahannama tun a nan duniya, saboda komai jin daɗinsu da suke yi, jin daɗin nan nasu ragagge ne, saboda tare da cewar sun yi fice wajen samun dinnan, komai an sauƙaƙa shi bisa tsari da doka da bin ƙa'idodi wanda za su sa a samu hutu a nan rayuwar duniya. Amma wannan bai sa rayuwa ta zamanto inuwa a gare su ba. Inda ba don haka ba, da ba za ka samu yawa-yawan cututtukan zuci, cututtukan ƙwaƙwalwa, cututtukan tunani yana yawan damunsu ba, tare da samun dukkan sauƙin da suke samu wanda ake shirya rayuwa dominta. Domin abin da Allah ya faɗa gaskiya ne, cewar wato inuwa ba daidai take da ƙuna ba, a cikin ƙuna suke, domin tasirin kafirci kenan. Kuma wannan kira ne gare mu kan mun tunani, ka tsaya ka duba irin halin kafirci da tasirinsa akan rayuwar kafirai, kuma ka duba halin imani da tasirinsa akan rayuwar muminai, tasirinsa akan rayuwar muminai. Wannan yayin da muminai suka aiwatar da imani a rayuwarsu, amma yayin da suka fita daga cikin rayuwar imani, to su ma sai su koma cikin wannan, su fita daga cikin inuwar, su koma cikin ƙuna, saboda sun fita daga halin imani. Kamar yadda yake faruwa da dayawa daga cikin musulmi da suka shiga cikin tsananin rayuwa, yayin da suka bar shari'ar musulunci, yayin da suka bar tsarin addinin musulunci. Kuma wannan zai iya ɗaukan ma'anar, duk da ɗaya daga cikin fuskar shi ne tasirin addinin musulunci da tasirin kafirci, su ake nunawa daban ne. Zai kuma iya ɗaukan kan cewar azzullu, abinda ake nufi da inuwa, shi ita ce shari'a. Shari'ar musulunci inuwa ce. Alharur kuwa shi ne shari'ar da ba ta Allah ba. Sauran hanyoyi na shari'a wanda yake ba ta Allah ba, su wannan tsananin zafi ne. To shari'a inuwa ce, domin yayin da aka ce za a aiwatar da shari'a a cikin al'umma, to za ka ga kuma mutane suna rayuwa a cikin inuwa. Kuma mun gani mu kanmu a nan ƙasar nan, lokacin da aka ɗan ƙoƙarin kamantawa wajen aiwatar da shari'a, a waɗansu jihohi da suka tsaya wajen aiwatar da shari'a, mun ga irin bambancin da aka samu, mun ga irin sauƙi da aka samu. Ko jiya muna maganar kan cewa shekarun baya, lokacin da za ka ga ana raba abincin buɗe baki, sai ga mutane waɗansu an kai musu sai su ce a'a, mu ba abinci muke zo ba, kuɗi za a ba mu, wai sun ƙoshi. Amma yanzu ba za ka ga wannan. To albarkar cewa a lokacin nan ana ƙoƙarin a ɗan kamanta, wataƙila aiwatar da shari'ar da ake bai fi kashi 10 cikin 100 ba, amma aka ga irin abin da aka gani na inuwar. To shi ne kun ga Allah ya gaya mana, wala zillu wala al-haru, inuwa ba tai daidai, ba daidai take da zafi ba. Wa ma yasawil ahya'u wala al-amwat, sai aka sake maimaitawa aka ce rayayyu ba daidai take da matattu ba. Wato masu imani muminai rayayyu ne, waɗanda kuma suke kafirai matattu ne. Masu imani suna da rai, saboda imaninsu ya ba su rai, al-Qur'ani ya rayar da su, domin shi al-Qur'ani ruhi ne mai ba da rayuwa. Ya ba su rai, sun zamanto suna da wato zuciya wadda take rayayya, wadda take tasirantuwa da ambaton Allah, ba wadda take ta mace ba, wadda ba ta ganin gaskiya ko an nuna mata, ba ta jin gaskiya ko an jiyar da ita, ba ta faɗan gaskiya ko da an nemi ta faɗe ta. To saɓanin kwa mumini, To shi yasa Allah ya ce waɗannan rayayyu ba su daidai da waɗanda suke matattu ba. Kuma sannan su muminai su ne rayayyun, su ne ake kamantawa da wato ilimin da Allah ya ba su suka zamanto malamai. Ilimi yana ba da rayuwa, kamar yadda rashin ilimi jahilci yake kashe wato rayuwa. Wanda yake ba shi da ilimi kamar matacce ne, wanda ba shi da ilimi kamar matacce ne. Wato ya isi mutum sanin martabar ilimi cewa hatta jahili wanda ba shi da shi yana so a sifanta shi da ilimi. To babu waɗanda suke sifantuwa da ilimi irin wato malamai, wanda su ne suke wato karɓan wa'azin Annabi sallallahu alaihi wasallam, domin su ne masu jin tsoron Allah a ɓoye. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب. وكذا وأن سون الأحياء سون رأيهم. من ذا الله صلى الله عليه وسلم يشي مثال ونديك أمبتن الله دون دبايا أمبتن الله كما مثال رأييني دمتشي. كما مثال جدا دعك أمبتن الله جدا دبا أمبتن الله كما مثال رأييني دمتشي. To wanda yake nuna hakikanin rayuwa ita ce rayuwar da tara ta yi da ambaton Allah, da sanin Allah, da sanin Allah da sifofinsa da sunayensa, da kuma sanin iyakokin Allah. To wannan ya kunshi yabo ga wato su waɗanda suke jin wa'azin da Allah Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi, da kuma ya kunshi wato tsoratarwa da faɗakarwa ga waɗanda suka kauda kai ba sa jin gargaɗin. In ma an zo an yi musu gargaɗin, za su ce ma za fala anifa, me ya faɗa ne ɗazu, domin zuciyarsu ba ta wajen. Don a nuna musu kan cewa su matattu ne, misalinsu misalin matacce ne, kuma misalinsu misalin makaho ne, kuma abinda suke ciki misalinsa duhu ne, kuma abinda suke ciki misalinsa tsananin zafi ne. Domin wato a isa matuƙa wajen nisantar da su daga mummunan halin da suke ciki, wanda wannan zai iya sanya su su tunani. To kun ga wanda yanda Al-Qur'ani yake buga misalai, ya buga misalin wato duhu da haske, da kuma gani da makanta, da inuwa da zafi, da kuma rayuwa da mutuwa, wanda kowanne daga cikinsu shi kansa in ka ɗauki misali guda ɗaya abinda zai nuna maka nisa tsakanin mutane ne. Duk wanda aka kamanta shi da matacce, to an riga an gama wato tabbatar da wato mugustan wato mugunyar halin da yake ciki, wanda kuma aka sifanta shi da rayayye, to wannan kwadaitarwa ne akan nuna shi, wato wannan bayani ne akan nuna irin abinda yake akai na wanda kowa yake burin a ce ya kasance akai, domin mutuwa ba za ta daidai da rayuwa ba. To sannan Allah ta'ala ya ce inna Allaha yusmi'u man yasha, haƙiƙa Allah yana jiyar da wanda ya so, wato wanda Allah ya so shiryar da shi, sai ya Allah ya jiyar da shi, sai ya amsa kiran Allah ya yi imani. Wama anta bimusmi'in man fil qubur, kai kuma ba mai jiyarwa ba ne ga waɗanda suke cikin wato kaburbura, wanda aka binne su kai ba za ka jiyar da su ba. Bi ma'ana wato waɗanda suka shuɗe a kan kafirci, to misalinsu kamar matattu ne da suke cikin kabari. Wannan isa matuƙa ne wajen nuna ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa kada ya damu da rashin amsa kiransa, domin su tamkar matattu ne a cikin kabari. To waɗanda suke a cikin kabari, nauyin ƙasa kawai zai sa ba za su ji sautinka ba, ballantana kuma halin mutuwa ya sa ba za su ji abin da kake faɗa ba, jin wanda zai amsa. Waɗansu sun kafa hujja da wannan ayar kan cewa matattu ba sa jin maganar da ake musu. To amma rashin jinsu da ake nufi a wannan rashin jin da za su yi jawabi ba rashin ji ne alal itlaq ba, domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya akan rijiyar Badr da aka jefa manya-manyan kafirai da suka yi adawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikinta, ya kira su da sunayensu ɗaya bayan ɗaya. Sai sayyidina Umar radiyallahu anhu ya ce ya rasulullah kana yin magana da mutane bayan sun zamanto mushe? Sai ya ce ku ba ma antum bi asma'a minhum, ba ku fi su jin abin da nake faɗa ba, ghayra annahum la yujibun, sai dai ba za su ba da amsa ba, amma suna ji. Kuma shi yasa ne ma aka ce idan mun je makabarta, in za mu yi musu sallama, mu yi musu sallama wanda ake zance da su, ku ce assalamu alaikum, أهل الديار من المسلمين ومن المؤمنين والمسلمين من المؤمنين والمؤمنات وإن بكم لاحقون كاغا زنشي أكي دسو أغيسوا تأمنشي تاتبتا أغريسو كو متانن ونن جدا نمؤمني da kuma na musulmi maza da mata kuma mu za mu sadu tare da ku kaga zance ake da su ibabi ake da su kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan aka binne mamaci aka gama binne shi mutane suka tashi za su tafi har yana jin karar takalman su kaga ni yana jin karar takalman su wanda suka je suka binne shi yana ji sai mala'iku su zo su zaunar da shi kaga wanda yake nuna cewa kenan a mamaci jinsa yana jin abin da yake faruwa a kewaye da shi da abin da Allah ya so ya ji amma jin da wannan aya ta kore shine ji wanda yake mai amfanarwa wanda zai sa ka ji kai amfani da jin tunda su ma kafirai in aka gaya musu ai suna ji amma jin nasu ba ji ne na kabuli ba ba ji ne na karba ba ji ne wanda yake ya shiga kamar yanda Hausawa suke cewa ya shiga ta nan ya fita ta can ba sa tasirantuwa da shi to sannan Allah ta'ala yara rashi annabi sallallahu alaihi wasallam yace in anta illa nadhir kai fa ba kowa bane face mai gargadi kuma ga riga kai gargadi wato kai ba mai sanyawa bane dole sai an bi kai mai yin gargadi ne kawai sannan yace inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadhira mu inji Allah mu fa mun aiko ka da gaskiya kana mai wato mai yin bishara da kyakkyawan alƙawari ga waɗanda suka yi imani wa nadhira mai yin gargadi da narko wato da tsoratarwa a da gaskiya akan tsoratarwa da wanda suka bi karban gaskiya wa in min ummatin illa qala fiha nadhir babu wata al'umma face mai gargadi ya shude a cikin ta Allah ya yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam wannan tasliyar yau wato yararrashe shi yace mun aiko ka da gaskiya wato mun aiko ka halin kasancewar mu aike ne na gaskiya ba da wasa ba ba wasa muke da muka aiko ka ba da gaskiya muke inji Allah ko kuma mun aiko ka halin kasancewar ka manzo na gaskiya ba wanda yake da'awa ba ba da'awa kake ba da gaskiya muka aiko ka cewa kai tabbas wato manzon Allah ne ma'aikin Allah ne kuma muka aiko ka da yayin da Allah ya ce kai ba komai kake ba kai baka kasance ba face mai gargadi ba kawai gargadi kake ba da kafirai kana gargadi amma kuma kana bishara sai yace mun aiko ka halin kasancewarka mai bishara wato mai bada labarin abinda zai faranta rai mai bada labarin abinda zai faranta rai yadda da wannan yana daga cikin abinda yake sanya wato karfin zuciya da zaburarwa akan kyakkyawan aiki wata ran annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma waɗansu daga cikin sahabbai ya wane ku karbi bishara sai suka ce kai mana albishir amma babu abin da yazo mana sai yace wani sai waɗansu daga cikin sahabbai suka ce ya rasulullah mu mun karbi bishara shikenan ko suka samu wannan cewar mun karbi bishara shikenan suka samu fatahi daga Allah saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam mai bishara ne ka karbi bisharar da yayi ka ji cewar abin da ya faɗa kai farin ciki da cewa wannan abin zai same ka kamar yadda Allah ta'ala yake cewa qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidhalika falyafrahu da falalar Allah da rahmarsa su farin ciki da wannan huwa khairum mimma yajma'un shi yafi musu abin da suke tarawa mutum ya ji wato farin ciki da ɗaukaka da murna da abin alfahari da wato abin da Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi to wannan yadda ne da wato cewa annabi sallallahu alaihi wasallam mai bishara ne to sannan Allah ta'ala ya ce dan ya nuna masa kan cewar shi ba shi gege bane ba sabo bane a cikin annabawa yana biye ne da sunnar Allah ya ce babu wata al'umma face mai gargadi ya shude a cikinta al'umma anan ana nufin wato taron mutane da asali ɗaya ya tabbata a gare su kamar larabawa al'umma ne farisawa al'umma ne turkawa al'umma ne barbar al'umma ne baƙaƙen fata al'umma ne kuma baƙaƙen fatan ma su ma daban-daban 'yan sudan al'umma ne 'yan gabar a tekun gabas 'yan gabar gabashin afirka al'umma ne 'yan bantu su ma al'umma ne 'yan Japan al'umma ne, 'yan Turawa al'umma ne, dukkaninsu, dukkan jinsin mutane daban-daban, kowanne daga cikinsu al'umma ne. To wannan ikrari ne da abinda Allah madaukakin sarki ya faɗa, yace wa in ummati babu wata al'umma illa khala fiha nadhir, face mai gargadi ya shude a cikin ta. To idan mutum yace yaya alqur'ani kawai ya tsaya akan bada labarin al'ummomin sa, wato asamiya mutanen wato zurriyar annabi Nuh daga ɗansa Sam ibn Nuh sune mutanen da suke gabas ta tsakiya, to wannan bai nuna kan cewar wato su ne kaɗai mutane a duniya ba. Waɗansu sun ce ai wannan ya nuna kan cewar kenan alqur'ani abinda ya zo da shi taƙaitacce ne, kuma waɗannan su ne kaɗai mutane. To hikimar shi ne cewar alqur'ani ya zo ya yi zance da mutane waɗanda su suna da tarihin al'ummomi da suka gabace su, suna da masaniya da al'ummomin gabas ta tsakiya da kuma irin abinda ya faru a tarihinsu, sun san tarihinsu. In aka gaya musu za su yi izina, za su yi la'akari. In aka gaya musu labarin Adawa, allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, suna da wannan labarin, kuma sun san ma cewa ga inda suka zauna a cikin iz anzara qaumahu bil ahqaf, a can wato yankin hamadar Yemen, sun san mutanen Samudawa, wa innakum latamurruna alaihim musbihin wa bil layl afala ta'qilun, ana gaya musu abinda suka sani dan su yi izina da shi. Sai kuma aka yi musu ishara da abin da ba su sani ba, kamar yadda ta zo a wannan aya, babu wata al'umma a shi ne gargaɗi ya wuce mata. Kamar yadda aka samu annabawa a cikin wato waɗannan ƙabilu na gabas ta tsakiya, irin annabi Hud da annabi Salih da annabi Shu'aib da annabi Lut da annabi Ibrahim da annabawan bani Isra'il, aka samu waɗannan annabawa wanda tarihinsu sananne ne. To haka su ma sauran al'ummomi kamar irin su Japan, irin su China, irin su Slavs ɗinnan, da ko ina dai a duniya babu wata al'umma face akwai mai gargaɗi a cikinta. Tunda Allah ta'ala ya ce ya aiko manzanni, minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus alayka, daga ciki akwai wanda muka baka labarin su, daga ciki akwai wanda ban baka labarin su ba. To wannan shine amsa ga abinda wato waɗansu kafirai suke faɗa dangane da annabawan da ambatonsu ya zo a cikin alqur'ani, ba su ne kaɗai annabawa ba. To bayan Allah ya yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan rarrashi da tabbatar masa da manzanci wanda zai daɗa ƙara tabbatar da zuciyarsa, kuma ya sanya bishara a cikin mabiya magaskata masu imani cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gashi abinda Allah yake tabbatarwa cewa ya aiko shi, halin kasancewa wannan aike ne na gaskiya. Wannan shi ne fuska ta uku na bilhaqi ɗin. Mun ce bilhaqi da ma'ana mun aiko ka muna masu gaskiya wajen aiko ka, ko kuma mun aiko ka kana mai gaskiyar ɗan aike, ko kuma mun aiko ka da aike wanda yake na gaskiya. Duk wannan ma'anoni guda uku suna cikin fuskantar na bilhaqi ɗin. To sannan Allah ta'ala ya ce wa in yukadzibu, idan suka ƙaryata ka, faqad kadzaba alladhina min qablihim, to waɗanda suke gabaninsu sun ƙaryata, wato ba kai aka fara ƙaryatawa ba, na haka kai haƙuri kuma yadda suka yi haƙuri. Wannan kun ga rarrashi ne cewa wannan sunnar annabawa ne, kuma da aka ƙaryata su yaya ƙarshen waɗanda suka ƙaryata ya kasance? Allah maɗaukakin sarki bai halakar da su ba, kamar yadda za mu gani a ƙarshen ayar. Allah ta'ala ya ce waɗanda suka gabace su sun ƙaryata, ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat, manzanninsu sun zo musu da hujjoji mabayyana, su ne mu'jizozi da suke shaida akan annabcinsu, kamar taguwar annabi Salih, kamar mu'jizar annabi Musa ta sanda, kamar mu'jizar annabi Shu'aib, kamar mu'jizar annabi Isa ta rayar da matacce da kuma hura rai a cikin tsuntsu ya tashi yana yin wato ya tashi yana mai rai, bayan ya kera shi da hannunsa ya hura masa rai ya tashi ya zamanto tsuntsu rayayye. Waɗannan duk mu'jizozi ne. To Allah ya aiko waɗannan manzanni, su waɗannan mutane da al'ummomin da suka gabata, manzanninsu sun zo musu da hujjoji mabayyana, wa bizzubur, sun zo musu kuma da takaddu, su ne kamar suhufu Ibrahim, takaddun wa'azi na annabawa wanda suke kunshe da wa'azuzzuka, kamar suhufu Ibrahim wa Musa. Suhufu Musa daban take da At-Taura, su ne wato takaddun annabi Musa wanda suka kunshi wa'azozi da annabi Musa ya yi da addu'o'i wanda suka yi, wanda waɗansu suna cikin wanda waɗansu suna cikin Old Testament, kamar waɗanda suke a cikin Deuteronomy, wanda ake dangantawa zuwa gare shi, yana daga cikin abinda za mu karanta, mu ji, ba za mu karanta ba, ba za mu gaskata ba. Amma dai Al-Qur'ani ya yi ishara ga cewa annabi Musa yana da suhuf, kamar yadda annabi Ibrahim yake da shi, kamar yadda annabi Dawud shi ma yake da wato Az-Zubur, wato a takaddu, wanda yake shine littafinsa, wanda yake karantawa, wanda ya kunshi addu'o'i da wa'azuzzuka. Wabil kitabil munir, da kuma littafi wanda yake mai haskakawa, shine littafin shari'a, kamar at-Taura kenan da Injila, littafin shari'a. Wato akwai waɗansu annabawan da mu'jizoji kawai Allah ya ba su, wanda za su yi shaida a kan gaskiyarsu. Akwai waɗansu kuma da bayan mu'jizoji ya ba su tare da mu'jizozin littattafai na wa'azi, wanda za su rinƙa gargaɗin mutanensu. Waɗansu kuma ya haɗa musu har da shari'a, kamar annabi Musa, kamar annabi Nuh, kamar annabi Isa, kamar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ta'ala ya ce, thumma akhadtu alladhina kafaru, sannan na danki waɗanda suka kafirta, wato na tumɓuke su, suka zamanto sai labarinsu kawai ake yi. Fa kaifa kana nakir, yaya wato narkona, yaya uqubata ta kasance, yaya inkari na ya kasance akan ƙaryatawar manzanni da suka yi. To wannan ya kunshi ban haƙuri da rarrashi ga annabi sallallahu alaihi wasallam, da kuma narko da ban tsoro ga wanda suke ƙaryata shi, cewa aƙibarsu za ta zamanto tamkar aƙibar waɗannan ce, domin sunnar Allah ba ta canzawa ga waɗanda suka ƙaryata manzanninsa. Daga baya Allah jalla wa'ala yana ba da nasara, yana taimaka, yana ɗaukinsa, nasararsa tana zuwa ga manzanninsa, sai a tumɓuke waɗanda suka ƙaryata su, kuma wannan sunna ta Allah ba ta canzawa, sunnar Allah ba ta canzawa. Don haka duk wanda ya sa gaba da annabi sallallahu alaihi wasallam, da gaba da sunnarsa, da gaba da hanyarsa, da ƙaryata wato al'amarinsa, to haka ƙarshensu zai kasance kamar yadda ƙarshen wanda suka ƙaryata annabawa ya kasance. To sannan Allah ta'ala ya ce,
ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله
Allah ya ce, alam tara anna Allah anzala minas sama'i ma'a, shin baka gani bane, wato baka gani ba cewar Allah ya saukar da ruwa daga sama. Fa akhrajna bihi, sai muka fitar da shi, shine Allah ya koma zancen kuma da kansa. Can ya ce Allah ya yi, sai ya ce sai muka fitar da shi, shine din dai Allah. Sai da ruwan muka fitar da samaratin, ƴaƴan itatuwa, mukhtalifan alwanuha, masu sabawar launinsu. Akwai wani wanda yake zai zamanto kore, wani ya zamanto ja, wani ya zamanto yalo, wani ya zamanto ruwan ƙasa, wani ya zamanto ruwan toka, babu wani launi da zaka gani face daga cikin wato tsirrai an samu wannan launin. Ko san ma yanzu in kana son launi, daga cikin abin da Allah ya fitar zaka samu. In kana son ja, babu jar da zaka samu kamar rose flower. Ko kuma in kana son kala pink, in kana son kala wanda yake banafsaj, wato shi ma wanda yake ruwan hoda, babu wanda zaka samu irin na tsuro da yake fitowa na flower. Ga sunan daban-daban da kuma ƴaƴan itatuwan daban-daban. In ka ɗauki lemo, sai ka gani akwai kore, kore shar, amma kuma cikinsa zaƙi. Akwai wanda yake zaka ga mai jaja-jaja, akwai wanda yake mai fatsi-fatsi. Ka ɗauki tuffa, apple, ga kore, ga ja, ga ja mai kore a haɗe, ga ja mai yalo, ga inibi in ka ɗauke shi, kowanne fa mukhtalifan alwanuha, launukan su daban-daban. Kuma daga ruwa ɗaya Allah yake fitar da wannan, daga ruwa ɗaya. Yace wa minal jibali judat, daga cikin duwatsu kuma akwai hanyoyi, hanyoyin nan bidun farare, kamar waɗansu duwatsun za ka ga irin mulmulallin dutsen nan ne fa ka ga farin dutse ga shi nan ya keta hanya kamar layi aka yi a kan dutsen wa humurun waɗansu kuma jajaye duwatsu wanda suke jajaye sun yi kamar an yi hanya a tsakankanin duwatsu muktalifun alwanuha su ma waɗanda suke wato launukansu daban-daban a cikin farin akwai wanda yake fari fat akwai wanda yake fari-fari baki-baki haka jajin shi ma akwai wanda yake jawur akwai wanda yake kuma jaja-jaja ko launi daban-daban za ka ga duwatsu ne a wuri ɗaya ka ga dutse mai launi daban-daban za ka gani in kana tafiya musamman in kana tafiya a sama in kana tafiya a cikin jirgin sama ka rinka duba ƙasa ka ga abin mamaki na halittar Allah ɗan da Allah maɗaukacin sarki ya yi wannan kai wannan ya nuna maka kan cewa akwai irada mashiyar Allah ya sa wannan ganin damarsa ya sa wannan ya zamanto daban da wannan inda ba dan haka ba sai in wato da ba dan mashiyar Allah ba kowa sai ya zamanto bai daya amma ya bambanta su daban-daban ya nuna kan cewa haka yake so ya ga wannan haka yake so ya ga wannan kuma yanda suka canzu din ba su suka canza kansu suka zamanto haka da kansu ba haka nan kuma wagarabi busud akwai duwatsu waɗanda suke baki kirin bakake kirin akwai duwatsu irin waɗannan wanda mu ba mu saba ganin irin waɗannan duwatsun da za ka gansu baki ke bakake kirin ba ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك daga cikin mutane da kuma dabbobi sune wato dokuna da jakuna da giwaye da jakuna da giwaye da dai dabbobi waɗanda ake hawan su da alfadarai wal an'am da kuma dabbobin ni'ima raquma da shanu da tumaki da awaki mukhtalifun alwanuhu kadhalik suma launinsu daban-daban kamar mukhtalifun alwanuhu suma launinsu daban-daban a cikin halitta a cikin mutane akwai farare akwai bakake akwai jajaye akwai yalo akwai masu fuska tabbiya akwai masu fuska kyakkyawa wanda za ka ganta kamar kwai kowa da irin fuskarsa kowa da irin kamarsa kuma wannan kana gani a cikinsa akwai hikima li ta'arafu don ku san juna yau da an yi mu bai ɗaya gabaki ɗaya da an yi mu bai ɗaya sai za ka gane dan unguwarku da wanda ba dan unguwarku ba amma ka duba ana dawafi in ana dawafi din nan ka ga jinsi daban-daban iya ganinka kuma a cikin jinsin ɗaya ma mukhtalifun alwanuhu launinsu daban ƴan China ne ko ƴan Turkiya ne amma kowa da kamarsa dukkaninsu idanun kamar pencil ne ya dan tsaga ƴan ƙananan idanu kamar nawa amma kuma kowa sai ka ga a cikin kamar tasa kowa da irin tasa kamar a cikin baƙaƙen ma yanzu mu nan kana ganin wanda yake ba fulatani za ka gane ba barbare za ka gane bayarbe za ka gane shi ibo za ka gane shi amma ƴan waɗansu ƙasa sai su ce waya kuke gane waɗannan mutanen ne ba su gane ba amma mu muna gani mun san kamar su mukhtalifun alwanu dukkaninsu launinsu daban to Allah yake kadhalik to kamar wannan sabawar launin haka yake a wajen Allah haka nan sabawa din yake innama yakhsha Allah min ibadihi alulama masu tsoron Allah a cikin bayinsa kadai su ne malamai wato kamar yadda mutane suke daban-daban a zahirin halittarsu haka a batsinin suke sabani akwai malamai akwai jahilai malaman ma akwai malamai na hakika akwai malamai shigege malamai waɗanda suke sun san Allah sun san al'amarin Allah malaman da ake nufi masu tsoron Allah su ne masana Allah masana shari'ar Allah to su ne kadai suke jin tsoron Allah wannan kirari ne gare su kirari ne da kuma wato da kuma raddi ga waɗanda ba su karɓi wa'azin annabi sallallahu alaihi wasallam ba to kaga waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake musu gargadi har suka karɓi gargadinsa su ne suka zamanto malamai da suke gano irin waɗannan ayoyi har Allah ya yi musu kirarin ban girma ya ce innama yakhsha Allah min ibadihi alulama wanda suke jin tsoron Allah a cikin bayinsa kadai su ne malamai ma'ana ilimi na Allah da sanin shari'ar Allah shine yake sanya tsoron Allah kuma shine wanda suke da wannan ilimi sune suke wa'azuwa da wa'azin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka masu jin izza da abun duniya da ganin cewar su sun sami izza in ana kiran su ma zuwa ga musulunci suna ganin zawarcin su ake neman su ake domin wata manufa in ma sun so kasuji ga waɗanda su ne suke amsa wannan kira su ne masu ainihin tsoron Allah kuma su ne masu sifantuwa da sifar ilimi wanda ba ilimi wanda ko ba su sifantu da sifar ilimi ba su wane ne su jahilai saboda haka su da fuskar kiran annabi sallallahu alaihi wasallam ba su ne juhal su ne jahilai to sannan Allah madaukakin sarki ya yaba mu su waɗannan waɗanda suke jin tsoron Allah Allah ta'ala yace Allah ya ce innal ladina yatluna kitaballah haqiqa waɗanda suke tilawar littafin Allah wato masu karanta littafin Allah kuma suke bin sa littafin Allah nan shine alqur'ani an sifanta shi da wannan sifar maimakon a ambace shi da sunan sa alimi ne cewa masu karanta alqur'ani dan a nuna matsayin sa da wannan sifa ta sa cewa littafi ne wanda yake na Allah duk abinda aka danganta shi zuwa ga Allah kuwa ka san wannan yana nuni ne akan daukakar sa da girman sa wa aqamu ssala sifa ta uku ta biyu kenan kuma suka tsayar da sallah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya kuma suka ciyar suka batar daga abin da muka azurta su a boye da kuma a sarari wato a cikin dukkan lokaci suna batar da dukiyar su yarjuna tijaratan lan tabu waɗannan suna kaunar wani kasuwanci samun wani lada na wani kasuwanci da kasuwanci da suka yi lan tabu da kasuwancin da ba zai yi tasgaro ba kasuwancin da babu faduwa a cikin sa duk wanda suka yi wannan sun shiga kasuwanci da Allah suna karanta littafin Allah wannan su ne ulama masu karanta littafin Allah wanda ya koyi ilimi amma ya kwanta yana bacci baya karanta littafin Allah wannan ba zai zamanto cikin waɗannan ba amma waɗanda yake sun samu ilimin kuma suna karanta shi ba dare ba rana domin tilawar littafin Allah da aiki da shi shine sifa ta farko ta wato tabbatar da sifantuwa da ilimi da sifar ilimi kuma suka tsayar da sallah wato sun zamanto masu addini wannan alama ce ta dangantuwa ya zuwa ga Allah domin dukkan addini yana tsayawa ne akan sallah wanda ya tsayar da ita ya tsayar da addininsa kuma suna kyautata ma halittar Allah suna kyautata ma bayin Allah ba sai ibada sai bauta amma ba rahama ba ba tausaya ma bayin Allah a'a suna batar da dukiyar su a boye da kuma a sarari a boye inda ba wanda ya sani kuma a sarari domin a gani ai koyi da su to waɗannan Allah ya yi musu yabo ya ce musu yana suna fatan suna kaunar yin suna kaunar wani kasuwanci da suka kulla tsakaninsu da Allah kasuwancin da ba zai yi tasgaro ba wato ba za a fada a cikin sa ba ba irin wancan kasuwancin da suka rasa uwar kudi ba ma a maganar riba ba li wafiyahum ujurahum suna wannan kauna inna Allaha aziz yarjuna tijaratan lan tabur li wafiyahum ujurahum إن الله عزيز غفور نعم إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور الله واتو مبوايني واتو دنهكا واتو بابن ديكي غاقرسا يا أزب تد وان دي تيجب دي تغياني غفور كما واتو ميون غفراني ميون كربتوبا دن ينون كان شوار واندا واتو دا باسا جن وازين بس فانتو دا سفر واندا سكي جن وازين النبي صلى الله عليه وسلم با Allah madaukakin sarki bai rufe musu kofar tuba ba in suka ci gaba to ba za su gagara Allah ba domin Allah aziz ne amma kuma in suka tuba to Allah mai karban tuba ne mai yawan gafara ne tunda wato wanda aka ce yau kafiri ne wannan bai nuna kan cewar zai mutu kafiri har abada ba in ma fa in yatubu yaku khairan lahum haka Allah yake in suka tuba tuban zai zama to alkhairi a gare su ka duba ko wayannan kokari suke su kashe annabi sallallahu alaihi wasallam amma Allah bai rufe musu kofar tuba ba to sannan waɗannan waɗanda suke karanta waɗannan ulama din da aka sifanta su a wannan ayar ta innal ladina yatluna kitaballah Allah yake li wasfiyahum ujurahum domin Allah ya cika musu ladan su ya cika musu ladan aikin da suka yi na wannan karatun littafin Allah da tsaida sallah da ciyarwa wa yazidahum min fadli kuma ya ƙara musu a cikin falalarsa ƙari akan wato abin da suka yi wannan shine tab'iful hasanat ya rubanya kyawawan ayyukan su da kuma samun su tsokaci su ga fuskar Allah jalla wa ala sannan kuma ya musu kyautar su yi ceto a cikin ƴan uwansu bayan ma kawai sun tsira kuma ya sa waɗansu a ce to kai je ka fito da waɗancan karɓi tsiransa yi ceto shi kansa ya tsira kuma a sa shi ya tsirar da waɗansu to wannan dina daga cikin wa yazidahum min fadli ya ƙara musu daga cikin falalarsa innahu ghafurun shakur haƙiƙa Allah mai yawan gafara ne mai kuma godiya akan da'ar da aka yi ka gani abinda suka yi na kuskure sai Allah ya gafarta musu ya yi tajawuzi ya kau da kai a gare shi sannan kuma shakur mai yawan godiya ne dan abu kankani idan aka yi sai ya rubanya ya karɓa ya ba da lada fiye da yadda ake tsammani domin Allah maɗaukakin sarki mai godiya ne akan da'a da aka yi masa ba wanda yake baya yabo bane baya yaba abin da aka yi masa yana yaba komai kankanta ka duba ka gani sadaka ta rabin dabino Allah maɗaukakin sarki karɓanta yake rabin dabino fa a baka dabino ka raba ka ci rabi ka bayar da rabi Allah karɓa yake godewa yake akan wannan ba sai kayi mamako ba ba sai kayi irin ta manya-manyan hanshakan masu kuɗi sannan Allah zai gani bai ce yaya ba a'a wani wanda yake dan kankanin a wajen Allah ya fi mai yawan wanda waɗansu za su bayar to amma wannan ba wai yana nuna kan cewa mai yawan yana nuna Allah baya karɓansa ba in ya karɓi dan kankani ina kuma ga mai yawa mun karanta wallazi auhayna ilayka na wallazi auhayna ilayka min alkitab abinda muke wahayi gare ka ne daga littafi shine alqur'ani huwal haqq shine gaskiya ba waninsa ba wato shine ainihin gaskiya musaddiqan lima bayna yadayhi mai gaskatawa ga abin da yake gabaninsa wato na daga sauran littafai wanda yake wannan shine shaida akan gaskiyar alqur'ani inna hadha alqur'ana yaqussu ala bani isra'il aktharal ladhi hum fihi yakhtalifun wannan alqur'ani yana kisanta ma bani isra'il mafi yawan abin da suka kasance suna sabawa a cikin sa shi yasa Allah ya kyale ahlul kitabi shi a kyale su kar a ce musu dole sai sun fita daga addinin su a'a in suka ce ba za su bi addini ba a karbi jizya a kyale su saboda wanzuwar su a cikin addini shaida ne ga alqur'ani dan za a rinka samu suna cewa ai wannan kamar yanda Najashi yace da wannan abin da Isa yazo daga fitila ɗaya suka fito to alqur'ani alamar daga cikin mu'jizozin sa gaskatawa ne ga abin da yake gabanin sa inna allaha bi ibadihi la khabirun basir lalle Allah mai cikakken sani ne mai gani ne ga bayinsa wato ya san halin da bayinsa suke ciki sani wanda yake daƙiƙin sani hatta abin da kai baka sani gare ka ba Allah ya sani wani lokaci muna rayuwa akan inkarin abin da yake shi ne ka nuna kan cewa a'a ai ba shi bane kai ba haka kake ba kai ba haka kuma ka san haka kake inda za ka tsaya kai tunanin ka san haka kake amma ba za ka yi tunanin ba to Allah ya san wannan abin da kake koye ma kanka ba domin shi ne alkhabir mai cikakken sani sannan kuma basir mai gani yana ganin abu ko ina ka shiga Allah yana ganin ka dukkan bayi ma haka suke Allah yana ganin su don haka da a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai cancanci a saukan masa da littafi ba to da Allah maɗaukakin sarki bai saukan masa ba wanda ya nuna kan cewa daga ilimin Allah da ganin Allah ya san babu wanda ya cancanci abinda yayi na wannan ni'ima ta aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam saboda haka wannan shi ma kun ga ya kunshi wato rarrashi da yabo da ɗaukaka sha'anin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanda Allah maɗaukakin sarki yayi shaida yace wannan abin da ya saukar masa yayi wahayi a gare shi na farko dai akwai tabbatar da cewa yayi masa wahayi sannan kuma ya tabbatar da gaskiyarsa
sannan ya tabbatar da cewa mai gaskata abin da yake gabanin sa ne, kuma wannan duk abu ne wanda yake za a iya zunta, abu ne wanda yake za a iya tabbatarwa cewa alqur'ani gaskiya ne, abu ne wanda za a iya tabbatarwa, babu wani abu wanda ya zo a cikin alqur'ani wanda gaskiyarsa bata tabbata ba, sai dai sauran wanda muna nan ana jiran fasatubshiru wa yubshirun qul kullu mutarabbisun fatarabbasu, yana nan tafi. Sannan kuma mai gaskatawa ne ga abin da yake gabaninsa, shi ma wannan abu ne wanda yake za a iya tabbatarwa. Duk masana littattafan da suka gabata, masana Bible, sun san Alkur'ani mai gaskatawa ne da abin da yake ciki. Haka za ka gani a musamman daga cikin malamai waɗanda suke kula da wannan janibin, kamar Ibn Ashur a cikin tafsirinsa, za ka ga zai kawo idan aya ta zo ta ce a cikin Alkur'ani, sai ka ga ya kawo abinda za ka ga ya yi ishara gare ta a cikin abinda ke cikin wannan Old Testament da ake da shi, kamar yadda ya kawo a cikin suratul A'raf, alladhina yattabi'una ar-rasulan nabiyya fata'tubuha lilladhina yattaquna wa yu'tuna az-zaka walladhina hum biayatina yu'minun. Sai gashi yadda take abubuwan guda uku da annabi sallallahu da Allah ya yi alƙawarin cewa zai wajabta rahmatsa ga mabiya annabi Musa da suka sunta da wannan, sai gashi haka yake a cikin littafin su. Saboda haka kaga alqur'ani mai gaskata abinda ke cikin su ne, akan cewa su ma daga Allah suke, kamar yadda su ma suke gaskata alqur'ani da cewa shi ne saƙon ƙarshe da Allah maɗaukakin sarki ya saukar. Allah ta saka zukatanmu da haskensa. Insha Allah GB za mu yi sauka, saboda za mu so a ce da gobe za mu yi, kamar yadda yawanci majalisai ake rufe tafsiri ran 27 ga Ramadan, sai dai ba sunna ba ce, saba mata kuma ba bid'a ba ce. Abu ne wanda yake ma'qulul ma'ana, ana duba abu ne na hikima. Muna so mu kammala suratul Fatir, to muna fata da gobe da GB insha Allah a ramma zai ja mu samu mu kammala suratul Fatir. A ramma ya nemi a masa afuwa ta kwana ɗaya, mun nemi ya haƙuri a ƙarasa insha Allah. GB ran 28 ranar Lahadi, in Allah yadda, za mu kammala suratul Fatir, wanda da shi ne kuma za mu rufe tafsirinmu na wannan shekara insha Allah. Allah ya ba mu insha. Amin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allah, muna roƙonka a wannan sa'a ta ƙarshe ta ranar Juma'a, wanda kake karɓan addu'o'in bayinka a cikin ta, kuma a cikin waɗannan sa'o'i na Ramadan da kai mana alƙawarin karɓan addu'a bayinka masu azumi, Allah, muna azumi muna cikin wannan sa'a ta ƙarshe ta ranar Juma'a, Allah ka karɓa addu'o'inmu, Allah ka karɓa addu'o'inmu, Allah ka biya buƙatunmu, Allah ka ji ƙan magabatanmu, Allah ka ƙara mana lafiya, Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya, Allah, ƴan uwanmu waɗanda suka rasu Allah ya gafarta musu, Allah, akwai ɗan uwanmu ɗan uwan Alhaji Abdul Qadir wanda Allah ya masa rasuwa, Allah ka gafarta masa, akwai wanda mahaifinsa ya samu stroke, Allah, muna roƙonka ka ba shi lafiya, Allah, ka tawar da kafaɗarsa, akwai ɗan uwanmu Alhaji Ali Bebeji wanda ya samu ibtila'in gobara a gidan mansa na goron dutse, muna roƙon Allah ka mayar masa da alkhairi, Allah, ka sa wannan abin da ya same shi zamanto tsarkaka ne a gare shi, Allah, ka sa shi zamanto ɗaukaka ne ga darajarsa. Masu bukatu waɗanda suka yi mana wasu cimi musu addu'a kan Allah ya biya musu bukatunsu, Allah, ka biya dukkan bukatu. Masu neman aure, Allah, ka yassare musu samun mazaje na kirki da mataye na kirki. Masu neman haihuwa, ƴan uwanmu masu neman haihuwa maza da mata, Allah, ka azurta su da zuriya tayyiba, Allah, ka biya bukatunmu. Yaranmu masu neman aiki, Allah, ka buɗa musu ƙofofin falalarka. ‘Yan kasuwanmu waɗanda jarinsu ya karye, Allah, ka tayar musu da jarinsu, Allah, wanda kaso abinda ya samu abinda ya kawo tasgaro a cikin kasuwancin wannan jiha tamu, Allah, ka tayar da shi, Allah, ka miƙar da shi, Allah, ka gyara tattalin arzikin ƙasarmu, Allah, ka inganta tattalin arzikin ƙasarmu, Allah, ka farfaɗo da ƙimar kuɗin ƙasarmu, Allah, ka yaye mana halin tsanani da yunwa, Allah, ka saukar mana damuna mai albarka, Allah, ka saukar mana da rahmarka, Allah, ka yaye mana halin tsoro da tashin hankali a wannan ƙasa tamu. masu garkuwa da mutane, Allah ka kare mana shi, kare mu daga sharrin su, su kuma muna roƙonka Allah ka karye karfin su, Allah ka dakusar da karfin su, Allah ka kawo ƙarshen fitinar su, Allah ka karye alkadarin fitinar nan ta su, Allah su kuma wanda aka yi garkuwa da su, Allah ka kubutar da su, Allah ka kare su da kariyar su, da kariyarka. Allah jami'an tsaron mu, Allah ka taimake su, Allah ka ba su nasara akan kokarin da suke yi na kawo zaman lafiya. Allah muna roƙonka ka ba mu ta'aka, ka ba mu kwanciyar hankali. Yan uwan mu na Palestine, Allah ka ba su nasara. Allah ka yi mana maganin fitinar Yahudawan Isra'il. Allah ka karya ƙarfin Yahudawan Isra'il. Allah ka saukar da tsananinka akan su. Allah ka saukar da azabarka akan su. Allah ka saukar da girgizar ƙasa a ƙarƙashin ƙafafunsu. Allah ka dakusar da kaifin su. Allah ka jefa ragani a cikin zukatansu. Allah ka kawo kwanciyar hankali a ƙasar Sudan. Allah ka yaye wannan yaƙi da ake a ƙasar Sudan. Allah ka hada zukatansu akan gaskiya da daidai. Allah ka kawo ƙarshen wannan fitina da ta sauka a ƙasar Sudan. Allah mu kuma ka amintar da mu, ka amintar da sauran ƙasashen musulmi. Allah muna roƙonka ka ba mu dacewa da alfarmar wannan wata. Allah abinda ya saura na kwanakin wannan wata, Allah ka sa mu dace da samun rahmarka. Allah ka sanya mu cikin ƴantattun bayi a wannan wata. Allah ka ƴantar da mu daga dukkan daga wutar jahannama ya rabbal alamin. Allah ka sanya mu cikin waɗanda suka yi azumi kuma suka yi tsayuwan daren Ramadan a cikin wannan wata imanin wahtisaba. Allah ka sanya mu cikin wanda suka rabauta da tsayuwar daren Lailatul Qadr. Allah abinda ya saura na dararen da ake kaunar Lailatul Qadr, Allah ka sa mu dace. Allah ka ba mu mabudan alkhairi da makullansa. Allah ka ba mu alkhairi na zahiri da na batini, na farko da na ƙarshe. Allah dukkan wani wata baiwa da kai mabayinka a cikin wannan wata da a cikin waɗannan kwanaki, Allah mu ma kai mana. Allah ka ba mu cikakken nasibi. Allah dukkan wani sharri da ka ije mabayinka, Allah ka ije mana. Allah ka ije mana da rahmarka ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma anta waliyyuna faghfir lana warhamna wa anta khairul ghafirin wa adkhilna fi rahmatika wa anta arhamur rahimin. Allahumma inna nas'aluka khairad du'a'i wa khairal mas'ala wa khairal falahi wa khairan najah wa khairat thawab wa khairal amal wa khairal hayati wa khairal mamat. ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما. واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما. ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وبعمل صالح مبرور. اللهم اختم لنا بخير واجعل عاقبة أمورنا كلها إلى خير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح أهالينا وأولادنا وإخواننا وأخواتنا وأولادهم. اللهم وفقهم بتوفيقك واحفظهم بحفظك واخلأهم برعايتك واهدهم في من هديت وعافهم في من عافيت وتولهم في من توليت وبارك لنا وإياهم فيما أعطيتنا واصرف عنا شر ما قضيت لنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.